Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A can kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Bayan haka za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 6 ga watan Yuni na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Burtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London. Facebook ya tabbatar da kullar yarjejeniyar musayan bayanai da wasu kamfanonin fasahar kasar China guda hudu. Kasashen Kamaru da Equatorial Guinea sun sake buɗe kan iyakarsu watanni shida bayan sun toshe iyakar da nufin hana zirga-zirgar 'yan bindiga masu yakin hambarar da shugaban Equatorial Guinea.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da kisan wasu 'yan sanda su uku a jihar. Bayan haka za ku ji rahoto akan wata kasuwar 'yan kasar China da ke cikin birnin Lagos. Muna kuma ɗauke da rahoto game da samarwa wasu 'yan gudun hijira 'yan kasar Sudan ta kudu mahalli da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Burtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London, yayin da yake kawo ƙarshen rangadi na wuni uku da yake yi a Turai da zaman roƙon shugabannin ƙasashen Turai su canza yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar Iran. Netanyahu ya faro rangadin nasa ne daga Jamus a ranar Litinin, inda ya kai shaidi ga shugaban Jamus Angela Merkel cewa shishigi da Iran ke yi a gabas ta tsakiya zai haifar da kwararren 'yan gudun hijira a nahiyar Turai. A jiya Talata ma, Prime Minister Isra'ila ya ce bukatarsa ce Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba. Netanyahu ya faɗa wa taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da shugaban Faransa Emmanuel Macron a jiya Talata. Yana mai cewar ya dage akan matsayinsa na mai adawa da yarjejeniyar nukiliyar, saboda hakan ba zai hana Iran shishigi a yankin ba. Macron ya ce Faransa za ta ci gaba da aiki tare da sauran ƙasashe, abinda take ganin shine yafi dacewa wurin sa ido akan harkokin nukiliyar Iran. Kamar Netanyahu, shugaban Amurka Donald Trump ya sha sukar yarjejeniyar, yana mai cewa yarjejeniyar ta kyale Iran ta yadda za ta iya kira makaman cikin gaggawa da zaran yarjejeniyar ta kare aiki. Yar jam'iyyar Democrat Dianne Feinstein tana gab da sake samun nasara a karo na 6 zuwa Majalisar Dattawan Amurka, bayan nasara da ta yi da ƙuri'u da dama a zaɓen fidda ɗan takara wanda ba a saba gani ba a jiya Talata a jihar California. Tsohon magajin garin San Francisco mai shekaru 84 da haihuwa ya doke matashiya abokiyar karawansa cikin sauƙi. Shi ma sanatan jihar da ake cewa ta 'yan Democrat Kevin DeLeon ya yi nasara a cikin wani salo na zaɓe na masu neman wato jam'iyyarsu ta tsayar da su 'yan takara su biyu wanda suka fi samun ƙuri'u na shiga zaɓen da za a gudanar a watan Nuwamba ba tare da kula da jam'iyyarsu da suke takara ba. Haka dai na nufin mai yiwuwa Feinstein ya kara da DeLeon mai shekaru 51. A halin da ake ciki kuma mataimakin gwamna wato Gavin Newsom, tsohon magajin garin San Francisco, zai tsaya takara a babban zaɓen Nuwamba tare da ɗan kasuwannan na jam'iyyar Republican John Cox, wanda ya samu amincewar shugaban Amurka Donald Trump. Dukkaninsu na ƙoƙarin maye gurbin gwamnan jihar Jerry Brown, wanda wa'adinsa ke ƙarewa. Manyan zaɓuka na fidda ɗan takara da aka gudanar a California, wanda yana iya tabbatar da ko jam'iyyar Democrat za ta samu kujerun majalisa 23 da take bukata ta samu rinjayi a majalisar wakilan Amurka. jam'iyyar ta auna samun akalla kujerun majalisa na gundumomi guda bakwai a jihar da ke yammacin kasar, inda Hillary Clinton ta lashe a zaben shugaban kasa na shekarar 2016. Amma yawan 'yan takarar Democrat da ke neman waɗannan kujerun ya sa ana ganin za a yanyana ƙuri'un Democrat, kuma hakan zai baiwa manyan masu takarar Republican guda biyu damar kaiwa ga babban zaben. Kamfanin Facebook ya tabbatar da kulla yarjejeniyar musayar bayanai da wasu kamfanonin fasaha na kasar China guda hudu, ciki har da wanda ke yin barazana ga tsaron Amurka, a cewar sashen tattara bayanan sirrin kasar, lamarin da ya sake haifar da damuwa ga yanda babban kamfanin sada zumuntan ke rike bayanan mutane. Amincewar da kamfanin sada zumuntan na nan Amurka ya yi a jiya Talata yana zuwa ne wuni biyu bayan da jaridar New York Times ta bankaɗo yarjejeniyar musayan muhimman bayanai da Facebook ta ya kulla da kamfanonin masu kera na'urorin fasaha da suka hada da Huawei da Lenovo da OPPO da kuma TCL, saboda masu amfani da Facebook su samu sauƙin buɗe shafukansu a kan na'urori da dama. Jami'an leƙen asirin Amurka sun ɗauki shekaru da dama suna nuna damuwansu akan Huawei, cewa gwamnatin China za ta iya ƙoƙarin satar bayanan mutane da ke hannunta. Wannan damuwa ta sa ma'aikatan sojojin Amurka ta haramta sayar da wayoyin zamani na kamfanin Huawei a tashoshinta. Mukaddashin shugaban Facebook mai kula da hulɗan wayar hannu, Francisco Varela, ya faɗa a jiya Talata cewa yarjejeniyar musayar bayanai da kamfanin Huawei da kuma sauran kamfanonin China ana kula da su tun daga farko. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sashen Kamaru da Equatorial Guinea sun sake buɗe kan iyakarsu watanni shida bayan da suka toshe kan iyakar da nufin hana zirga-zirgar ƙungiyoyin 'yan bindiga da ke ƙoƙarin hambarar da shugaba Teodoro Obiang Nguema, wanda ke shugabantar Equatorial Guinea tun shekarar 1979. 'Yan kasuwa daga ƙasashe makwabta Kamaru da Gabon suna shiga da kaya kuma suna fita da kayan zuwa Kamaru, ƙasar da take tsakiyar Afirka. Efrain Mukwa, mai shekaru 43 da haihuwa ɗan Kamaru matuƙin motar ɗaukar kaya, ya ce suna murna a ƙarshe dai jama'an Equatorial Guinea sun ba su damar shiga Kamaru.
Les gens sont contents, les taximans sont avec les clients, les bus sont avec le personnel qui doit voyager à Bata et les autres endroits, mais quand c'est...
Ya ce mutane sun yaba kuma sun yi murna yayin da aikin tasi ke bunƙasa a cikin garin, ana motocin ɗaukar wato haya kenan ko kuma kiya-kiya suna iya zirga-zirga har zuwa Bata, babban birnin ƙasar da ke kan iyakar ƙasar da Kamaru, ba tare da wata damuwa ba. Ana samun damar kai abinci daga Kamaru da kayan gini da kuma na motoci zuwa Equatorial Guinea, yayin da ita kuma Equatorial Guinea ɗin take kai abubuwan sha da kuma man girki zuwa Kamaru.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da mutuwar wasu 'yan sanda su uku da ke kwantar da tarzoma a wani kwantan bauna da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka yi masa a jihar ta Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ya yi ƙarin bayani akan aukuwar lamarin. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babajina da ƙarin bayani.
Rahotanni na nuni da cewar 'yan sandan an kashe su ne kan hanyarsu ta zuwa kwantar da rikici da ya barke tsakanin kabilar Agatu da Fulani, yayin da aka far musu aka kashe su a mararraban Udege, Aisa da Aguma a ƙaramar hukumar Nasarawa da ke jihar Nasarawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa Ismail Usman ya mun ƙarin haske kan lamarin.
Faruwa shi ne ana suspecting cewa Agatu sun kashe ma Fulani yara guda uku, da ake wannan zato din da zargin shi da su furani suka je wannan garuka na su a gasudin da su je su su haukanta. To daga nan ne sai kuma yan sanda namu aka kira su su je su su kare akwai wannan lamari. To akan hanyar zuwa din shine muke tsammanin cewa wasu sun tambushi nasu har sun kashe mana yan sandanmu guda uku. Wannan shine takardun abin da ya faru kenan. A hakikanin gaskiya dai yanzu gwamnati ya dawo a wannan wuri din. Amma na yan sanda namu suna nan a wurin Federal Crime Commission of Police. Yana nan a wurin da shi da jami'anmu na yan sanda duka a wurin. To a bana dai har yanzu muna nan muna kokari mu tabbatar cewa duk wanda suka aikata wannan aikata din lallai sun shiga hannu saboda wannan ba karamin tashi ne ga al'umma gaba ɗaya ba. To har yanzu babu wani kane da aka yi dangane da wannan lamarin.
Shugaban kungiyar mai yatta Allah a jihar Nasarawa Muhammad Usaini ya yi tur da aukuwar lamarin.
Tunda bangare ne na mutane biyu suke faɗa ko ba gaskiya ba ta wannan bangare a gasu da Fulani saboda haka ba za a tabbatar su waye ne a bangare Fulani ne suka yi ko kuwa a gasun ne suka yi. Sai a yi bincike a tabbatar su waye suka yi wannan abu. Gaskiya mun yi bakin ciki kwarai da gaske gudun yan sandan nan da aka kashe su suke taimaka mana a yankuna wurin da ake faɗa da barayi da amrobas da su kidnappers din nan su ne suke zama a wuri. To a gaskiya abun bakin ciki ne su ne masu taimaka mana a wannan wurare kuma gashi an zo sun rasa rayukansu gaskiya ba mu ji daɗi ba.
Tun farko dai wasu rahotanni sun ce maharan sun kashe mutane takwas suka kuma cinna wuta wa gidaje da dama a ƙauyukan na Agatu. Duk ƙoƙarin da na yi don samun basaraken gargajiyan al'ummar Agatu Alhaji Musa Ayi Gege ya ci tura domin kuwa wayarsa tana bugawa amma bai ɗauka ba. To sai dai rahotanni na nuni da cewar babban basaraken gargajiya na yankin Agatu baki daya Alhaji Ahmad Kwanaki ya tabbatar da kisan mutanen nasa inda ya buƙaci gwamnati ta ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati na ɗaukan matakan tabbatar da zaman lafiya a faɗin jihar.
Samun zaman lafiya ya tallaka ne ga jami'an tsaro amma kuma akan al'umma su amince cewa suna son su zauna lafiya. To shi yasa ko lokaci muna samun ganawa da su muna zantawa muna ba juna shawara.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla a gaida Zainab Babaji. Kamar yadda yake a sassan duniya daban-daban mamayen da 'yan kasar China ke yi a harkokin kasuwanci na ci gaba da bunƙasa. A yanzu haka akwai wata kasuwa ta musamman da aka gina a birnin Lagos inda 'yan kasar ta China ke gudanar da harkokin kasuwancinsu. Sai dai matsalar tattalin arziki yanzu ta rage wa kasuwar armashi. Wakilin murya Amurka a Lagos, Babangida Jibril, ya yi ziyarci wannan kasuwa kuma ga rahoton da ya aiko mana.
Chinatown kamar da ake kiranta a nan an kafa ta ne a shekara ta 2004 inda gininta kama da gine-ginen da ake gani a birnin na Sin. Akasari dai shi dai wannan gini ya kunshi shaguna kusan 200 da ake saye da sayarwa. 'Yan Najeriya da kuma 'yan kasar Sin ne ke haya a irin waɗannan shaguna domin saye da sayarwa. Akasarin kayan da ake sayarwa dai sun kunshi kayayyaki ne da ake shigowa da su daga kasar China ko kasar Sin, kama daga kayayyaki ko tufafin sawa zuwa kayayyakin gida da kujeru kirar kasar Sin. Sai dai kuma matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fuskanta a 'yan shekarun nan ya sanya hada-hadar kasuwanci a wannan cibiya ya ja baya, yadda ma wasu 'yan kasar ta Sin suka rufe shagunansu suka ƙara gaba walau dai suka koma ƙasarsu ko kuma wasu ƙasashe na nahiyar Afirka. Wasu kuwa sun nausa ne zuwa wasu jihohi da ke arewacin Najeriya, musamman ma dai jihar Kano, inda a can kuma 'yan kasuwan kantankwari ke kukan 'yan kasar ta Sin sun mamaye musu harkokinsu na kasuwanci. To sai dai sabanin abin da yake faruwa a kantin na Kwari inda 'yan kasar Sin ake zargin su da mamaye kasuwanci a nan birnin Lagos, lamarin ba haka yake ba. Akasarin 'yan kasar ta Sin dai an fi samun su ne a wannan cibiya da aka kafa, wanda kowa ya zo wannan kasuwa ya san cewa zai sayi kayayyakin da aka shigo da su ne daga kasar ta Sin. Ko da yake ƙoƙarin jin ta wasu tsirarin 'yan kasar Sin da har yanzu ke da shaguna a wannan kasuwa ya ci tura, inda suka ƙi su ce mana ofan wasu 'yan Najeriyan masu shaguna a wannan kasuwa. Irin su Malam Musa Ɗanladi ya shaida mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa.
Kasuwanci da yana tafiya amma ba kamar na da ba, domin yana yin da dola daman ya hau ya haura kuma ba za mutane su meet up da hidden rentage dan nan ba, so kasuwan ya fadi dai.
Akwai tsadan shaguna kenan?
Eh, shaguna akwai tsada amma da kamar da situation yana nan yanzu din nan, so she is considering, is considerate, there's a good price kamun yanzu dai mutane sun tafi. Mutane tenant din sun tafi, wadansu sun tafi can Lagos, wadansu kuma sun koma gida domin kasuwa bai ce, bai cewa kamar da.
Mutane sun ragu kenan matuka?
Eh, kamar masu siyayya dai sun ragu domin mutane sun tafi, amma dai kasuwa dai tana cin kadan kadan.
Ita ma Madam Jumoke Abimbola wata mai shago ne a wannan kasuwa na China da ke nan birnin Lagos, kuma ta bayyana mini yanda harkokin kasuwanci ke tafiya.
Before now it used to boom very well, but really be slow.
Tace kware kuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci a wannan cibiya, to sai dai kuma harkoki na tafiyar hawainiya ba kamar da yake a can baya ba. To ko matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka yanzu wanda zai baiwa ƴan kasuwar Najeriya amfani da kudin kasar China zai taimaka muku?
Yes, very well, it will help, it will kind of boost the business relationship more, instead of going through changing dollar to yen. Now we can even deal directly with our own currency, which will help in a way too.
Tace kware da gaske wannan mataki zai taimaka, kaga ba sai mun sayi dalar Amurka ba, akasarin tsadan da muke fuskanta a wannan kasuwa na da nasaba ne da sayar dala. To sai dai kuma bincike ya nuna cewa bayan matakan tattalin arziki da aka dauka a Najeriya da kuma tsadan rayuwa da ya kawo na kasu a da hadar kasuwanci a bangaren yan kasar ta Sin, akwai wanda ke zargin cewa harkoki irin na yan damfara da Najeriya ta yi suna a kai na daya daga cikin abubuwan da ke sa su gujewa harkokin kasuwanci a Najeriya. Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma za mu leka jihar Agadez a jamhuriyar Niger, inda aka kawo ƙarshen matsalar matsugunan masu gudun hijira 'yan Sudan ta kudu da ke zaune a cikin birnin na Agadez. Haruna Mamman Bako, wakilin sashen Hausa, na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Bayan makonnin da suka gabata, kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa cewa da Amnesty International ta soki matakin hukumomin Agadez din da ke neman kan 'yan gudun hijirar 'yan ƙasar Sudan ta kudu a yankin Madama da ke kan iyakar Nijar da ƙasar Libya, wurin da Amnesty International din ta ce yana da hatsarin gaske. Yanzu dai hukumomin na garin Agadez sun baiwa 'yan gudun hijirar wani makekken matsuguni akan hanyar Agadez tawa Sadu Saloke, gwamnan jihar Agadez, bayan ya je ganewa idanunsa wurin sai ya ce waɗannan 'yan Sudan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira HCR ce ke kula da su, kuma ta ajiye su a cikin waɗansu gidaje, to sai dai waɗannan gidajen sun kasa ɗaukar su saboda yawansu. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira HCR ta sake neman waɗansu shilaye da gidaje, sai dai fa wannan ya kawo wa al'ummar da ke cikin birnin Agadez maci sosai a lokacin makwabtaka da su 'yan Sudan ɗin ta kudu saboda halayensu, abin da ya sa aka yi ta kamuna ƙarrake aka haka. Shi dai ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da ke da reshe a birnin Agadez shi ne ya takai gwamnati domin ganin hukumomin birnin Agadez sun samarwa 'yan gudun hijirar 'yan kasar Sudan ta kudu wuri lilwantacce. Sai dai gwamnan jihar ta Agadez Sadu Saloke ya yi bayanin matakan da suka soma ɗauka domin cokan matsalar nemarwa 'yan gudun hijirar ta kasar Sudan ta kudu kyawawan wuri.
Mun tambayi HCR cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira a shawarwarinmu na farko da ta kai waɗannan 'yan gudun hijira 'yan ƙasar Sudan ta kudu a wani wuri da ke da gini killace saboda zamansu ya sallalawa al'ummar da ke makwabtaka da su a cikin garin Agadez da ta samu damuwa saboda ɗabi'unsu da suka saɓawa al'adunmu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
Madalla mun gode Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga nasihar watan azumin Ramadana.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum, nine Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Wato kai kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka da hikima da kuma wa'azi mai kyau. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ku wadanda kuka ji tsoron Allah, ku faɗi magana mai kyau madaidaiciya. A lokacin da Allah ya aiki Annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ya ce masa da shi da Annabi Haruna cewa ku gaya masa magana mai taushi, ko cewa shi zai ji tsoron Allah ko kuma ya wastu. Kace wa qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Allahu karun amma tushrikun. Afala tatazakkarun, afala tattaqun, afala tu'minun. Inna Allaha ni'ma izukum bi. Godiya ta tabbata ga Allah, gaisuwa ta tabbata ga bayansa da ya zaba. Shin Ubangiji ne yafi ko ku abin tarayya ku? Yanzu ba ku ji tsoron Allah ba, ba ku wa'azatu ba, ba ku yi imani ba. Lalle Allah wa'azin da yake muku yayi dadi. Sadaqallahul azim.
Mahaidin meta
kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yanzu yana cewa karfe 11:21. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakwar tamu ke bamu labarin yadda zaman Amurka yake. Har take bamu misali da ziyarar da mahaifiyarta ta kawo mata a yau a nan zamu dora. To amma Cecilia, duk da wannan bayanin da kika yi game da zuwan mamanki nan ƙasar, me ya burge ki tun daga shekara 1999 kawo yanzu kina nan zaune a nan Amurka? Me ya baki shawara kika ci gaba da zaman nan?
To zaman nan shine don akwai opportunities, so
akwai dama.
Akwai dama da gaske kuwa. So kaman kan da na faɗa, zaka iya in kaman ka fara makaranta zaka iya dakata tukuna ka je kai wani sabubuwa, kafin kuma zaka na so ka koma makarantan zaka iya komawa. Kuma dalilin ma zancen family, so na yi ina da aure, ina da yara guda biyu a nan, kuma two facilities da ana da shi a nan. Kamar yanzu ina da sha'awan koma gida Nigeria, amma kuma duk lokacin da na je gida Nigeria irin just kuma ma hutu kawai. Idan na yi tunani wannan son bude restaurant kaman gudun cin abinci kan da nake da shi a nan, so na fara tunanin su damuwa da wanda zan encounter, da abubuwan da zasu faru kafin zan samu har wai in gama dafa abinci a bude shago, su damuwan su yawa.
To amma a nan kin ce kin fara dafawa ne daga gida?
Eh.
To har kika zo kika bude shago, to ina kike samun waɗanda suke cin abinci, koko wani irin abinci ma ne tukunna yake sayarwa? Irin na Najeriya ne koko irin abincin nan ne irin na su McDonald's, na su Starbucks da sauransu, koko irin abincin gida ne?
Ni yar Najeriya me zai kai ni dafa abincin irin su McDonald's? No, abincin da nake dafawa gida shine abincin da kakana ta koya mu, kuma shine abincin gida. So kaman the pepper soup, the egusi soup, the kuma pounded yam, kada mu muna kira tuwo. So akwai tuwo, akwai
sakwara.
Sakwara, sakwara. Sai kuma akwai miyan kubewa, akwai miyan ganye, da kuma egusi, da kuma jollof rice. So duk wanda suke neman son abincin gida muna da shi, kuma gashi ma muna da sire. Yanzu ma mun fara mun hada da kilishi.
To duka a wuri guda a shagon duka abin da yake kenan?
Duka muna da shi a shagon, kuma muna nan muna kan saurare mutanen da in sun zo sun ce suna bukatan akwai abubuwan da suke bukata kaman fura da nono, irin kaman suna sha'awa.
Shi nake so in ce to furaha.
So yeah, da gaske, so the last lokacin da na yi tafiya na je Nigeria, don ina tafiya frequently in jin kawo su kayan da fefe kaman su egusi, su ogbono, da ba za mu iya samu a nan ba. So idan na yi tafiya, so the last time da na yi tafiya,
da mu ke nake so in ce na ke samun to waɗannan abubuwan.
Yeah, so idan mama na za ta iya aika, so tana na tun za ta aika mu idan ya fara karewa, amma ni karan kaina idan kamar na je hutu a Najeriya ce abubuwan da nake dawowa kenan, so bana tafiya da kaya daga nan. Dalilin idan na juya zan dawo America sai iya siyan su kayan da nake bukata.
To amma ana barin ki shigo da su?
Yanzu kaman a airport ana bari ba bai yi wuya kaman da ba. Dalilin da yasa shine sai immigration officers din suna nan suna da list, suna da littafi da akwai abubuwan da in ka giya musu kaman sun tambaye ka to dan Allah menene wannan, in ka ce musu shiwaka ne za su duba list na su ce okay to shiwaka za iya bari, idan kuma sun duba ka ce musu wannan yaji ne za su ce maka okay to yaji yana kan list na, so irin abubuwan da ba za mu iya samuwa nan ba. Amma kuma na tuna akwai wata kawa anti nan da ta zo min da yaji da ta zo through New York, sai aka tambaye aka ce me wannan, sai ta ce yaji ne, to suna ji a New York ban ce kokilla suna da wannan list din ba, sai ta ce musu yaji ne, sai su kuma ba su bi sun yadda da ita ba, sai ta tabi ta ce to idan za ku bani baran taba a gabanku, amma idan ni na diba na taba na sa bakina, sai kuma bature nan za ku diba ku sa bakinku, sai suka yadda. So for that reason sai ta diba ta taba ta sa bakinta, sai ta ce to nasu ne kuma lokacin su ma su diba su sa, sai sun diba, sai ta bi ta ce duk sun canza sun zama ja, suka ce wai ai fata musu mugunta ba su san wai yana da zafi haka ba, sai ta bi ta ce musu to gashi dai ita ta kiya muku kayan da wani kuma yaji ne ku yadda ba, sai sa aka yi shi haka. Amma dai a nan Boston idan za ka shigo, idan sun duba wannan listeners din nan sun ce okay to wannan ana bari za iya bari, amma kuma akwai abubuwan da ba za su iya bari ya shiga ba, kamar Indomie, don su suna nan da nasu Indomie anan, so idan ka ce za ka kawo Indomie za ce wai a'a za ka iya daka siya nan, so Indomie in particular za iya dauka a yadda shi, amma dai akwai
to kaman doya fa.
Doya suna barin doya ya shigowa, amma ni idan na yi tafiya ba doya nake dawowa da shi ba, don akwai wani dan ganan da shi yana New York, so shi yana nan yana kawo abincin gida, so kaman doya zaka iya samu su buhun egusi da su abubuwan nan, so shi ma ina aiki tare da shi idan ban yi tafiya ba kuma abubuwan ya kare zan iya kira shi ce gashi abubuwan da nake so, sai shi kuma zai kawo daga warehouse, yana da warehouse a New York, sai biya kamun zuwa Boston sai haɗu da shi in karba.
Amma dai na san farashin shi ba zai kamar na gida ba. To Cecilia, da yake lokaci ya daga mana hannu a cikin shirinmu na gaba, kin ci gaba da amsa mana wannan tambayar. Masu aure lokaci ya muna dan kullun. Yanzu amadin bakwata mu Cecilia Dama da kuma Julie Gresham, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa. Masu sauraro za ku yi mana aikin gafara yau, ba za mu samu damar karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email ba, amma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Jiska narke a jikin aman wuta da ake kira Kelo a jihar Hawaii. Sun lalata ɗaruruwan gidaje a daren jiya, ciki har da gidan magajin gari na lardin Hawaii Harry Kim. An gargaɗi unguwanni da ke gabar tekun inda gidajen suka lalace su tashi daga wurin makonni da suka wuce, a don haka babu wanda ya samu rauni. Ana ci gaba da samun asarar dukiyoyi tun lokacin da narkakun duwatsun suka fara malala ƙasa a unguwanni da ke gundumar da ake kira Big Island a watan da ya gabata. Jama'ai sun yi wa mutane kashedi a kan haɗarin da ke tattare da zafin wutan ko kuma na aman wutan kenan, cewa zai iya haifar da cutar ido da na huhu. Masana kimiyya sun ce narkakun duwatsun da ke cikin aman wutan ya ba mai yanki mai faɗin kilomita 20. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gana da takwaran aikinsa ta Burtaniya Theresa May a yau Laraba a birnin London, yayin da yake kawo ƙarshen rangadi na wuni uku da yake yi a Turai.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan cece ku can da ke faruwa tsakanin 'yan majalisar dokokin Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makili
da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Mr. Cornelius, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.
wuce.